sashin Hausar Muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban a lale a shirinmu na wannan daren ranar Litini 16 ga watan Mayu. Za ku ji yadda takaya a takaddamar da ta gaure bayan muhawarar da aka yi a Majalisar Wakilan Najeriya game da ƙarin farashin mai da gwamnatin ƙasar ta yi. Za kuma a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na hirar da aka yi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido kan batun ɗinke ɓarakar cikin gida a PDP gabanin babban taronta. Za a ji cewa matar hafsoshin sojin sama ta ɗau nauyin koya ma yara koko matasa wajen 150 ayyukan yi. Kuma kamar kowane daren ranar Litini, Aliyu Mustapha na Sakkwato na tafa da labaran wasanni. Yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Man fetur din Najeriya da take samarwa yayi kasa kusan da kaso 40 sakamakon tada kayar bayan yankin Niger Delta masu kai harahare kamar yadda karamin minista mai Emmanuel Kwachukwu ya bayyana ya sanar da haka ga manema labarai a zauren ƴan majalisar wakilai a yau Litinin. Inda yace yanzu samar da gangan man da aka saba na yawan da ya kai miliyan 2.2 wato 200,000 a rana yanzu yan koma ana samar da ganga miliyan 1.4 ne kawai a rana, sannan kuma akan dala Amurka 38 bisa farashin kowace gangan mai ana asarar gangara kimanin 800,000 kenan a kullum. Najeriya dai ta ta'allaka ne gaba daya akan yawan gangan man fetur da take samarwa a kullum, wanda ko kasafin kudin bana na shekarar 2016 yayi hasashen bisa samuwar gangar mai ne miliyan 2.2 da aka saba samu a da. Yan tsageran sun shafe shekaru fiye da 10 suna fasa bututu tare da satar gangunan man kasar ko kuma bata wuraren da na'urorin hakan mai suke a yankin. Karshe ministan ya ce gwamnati za ta dubi lamarin na afuwar nan da aka yi a baya ga yankin na Niger Delta tare da nuna Najeriya za ta kashe makudan kudade a bangaren man kasar domin inganta tashi.
Kakakin jam'iyya mai mulki a Afirka ta Kudu ya zargi gwamnatin Amurka da laifin kalubalantar zababbiyar gwamnatin kasar su, duk ko da yake dai wakilai daga bangarorin kasashen biyu sun yi watsi da zargin. Furucin kakakin jam'iyyar ta ANC Zizi Kotwa ya biyo bayan wani labari ne da jaridar ƙarshen mako ta British Sunday Times ta buga na cewa ma'aikatar leƙen asirin CIA da ke Amurka ko na Amurka ta taimaka wa gwamnatin wariyar wajen kama Nelson Mandela a shekara ta 1962. Rahoton da ya gutsuro maganar wani marigayi mai ritaya a ma'aikatar ta CIA ya ce Amurka ta kalli marigayi Nelson Mandela a matsayin wani mai goyon bayan 'yan ra'ayin gurguzu. Mandela dai sai da ya shafe shekaru 27 a gidan yari, kama daga gwamnatin wariyar launin fata zuwa kan da waɗanda yake adawa da su a siyasance. An kuma zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa bakin bakar fata na farko a shekara ta 1984. Kurwa ya faɗa wa kafofin yaɗa labaran cikin gidan ƙasar cewa har yanzu ma'aikatan koko ma'aikatan leƙen asirin CIA suna liƙe da su suna taimakama masu son canjin gwamnati a ƙasar. Muryar Amurka ta so jin ta bakin Mr. Zizi amma ya ƙi ɗaukar wayoyin da wayar lokacin da aka kira shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka da ke Washington DC. Wata kungiyar kallon kurilla a Burtaniya sun masu suna Global Witness sun saki wani rahoton da ya bayyana cewa fiye da dala Amurka 950 ne tare da wasu kudade ake zargin ana bada cin hancin su ko kuma aka bada ga wasu jami'an kasar Liberia wanda yace wani kamfanin da yake zaune a Burtaniya ne na hakar ma'adanai ya bada cin hancin kudaden da suka hada har da lauyan suna kasar dan kasar Liberia Vani Shaman kamar yadda rahoton da aka yi taki aka wataki da mayaudara ya nuna tare da shahadar cewa an biyo bayan wannan abu da bincike kamfanin Stable ya nuna yana son samun kwangilan ma'aikatar Waluzigi Yaron dake Ore wanda Shaman din ya shige gaba ya kuma bayyana cewa matakar suna son su samu wannan kwangila sai an sallame wasu daga cikin mutanen kasar wato manyan gwamnati kenan sun ce ya fada wa kamfanin na Stable cewa dole sai an bada wasu kudade manyan kudaden da kuma suka bayyana cewa takardun su sun gano cewa sun an bada kudin inda aka rubuta an biya Big Boy 1 da Big Boy 2 wato ana nufin babban yaro na 1 da babban yaro na 2 ba tare da kama suna ba wani Jonathan Gant na kungiyar ta Global Witness ya ce kungiyar sa na nan akan bakan rahoton sa ba tare da canzawa ba
Yan takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun jaddada maganar tattalin arzikin kasar nan a kokarin su na yaki neman zaben jihohin Oregon da Kentucky a talatar gobe. To labaran duniya ka saurara daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zafaffiyar muhawarar nan da aka yi a majalisar wakilan Najeriya a yau din nan kan karin farashin mai da gwamnatin Najeriya ta yi Madina Dauda gare ki
NNPC asked, so how would the current situation be different?
We talk about nomenclature, we talk about semantics, deregulation, liberalization. Well, here's one for you. Because members have asked and the public have asked, why would you deregulate and cap at the same time? How about protective deregulation?
Yadda aka yi ta muhawara kenan tare da yi wa karamin minista a ma'aikatar man fetur Ibe Kachiku tambayoyi a wani zama na musamman da majalisar wakilai suka gayyace shi akan ƙarin kuɗin man fetur da ada ake sayar da lita 1 naira 86 da kobo 50 zuwa naira 145 a matsayin kuɗin lita 1 Babangida Ibrahim dan majalisar wakilai ne
wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi mutane sun ji shi ne ta sama
a matsayin da ku ba a tuntube ku ba
a shugabannin mu an tuntube su kuma tunda an tuntube shugabannin mu akin ga an tuntube mu kuma su shugabannin su suka yi tunanin cewa to ya kamata a zo a yi ma sauran mambobi bayani akan abin da ya faru kuma kamar da ka sani shi karamin minista na fetur ina ganin yahi kowa cancanta ya zo ya ma majalisa bayani shi yasa aka ce ya zo gaito su a matsayin shi na kwararre ya ma su membobi bayani cewa me yasa gwamnati ta dauki matakin da ta dauka game da karin kudin mai
kun gamsu da bayaninsa
mun gamsu da bayanin shi saboda kasar tana cikin wani yanayi wanda dole ne wata sa'a sai an rika dauka matakai masu tsatsaura matakai saboda a samu kwanci hankali a gaba
To sai dai duk da adawa da jam'iyyar PDP ke yi. Honorable Solomon Awinawe na jam'iyyar PDP daga jihar Bayelsa ya yi nazarin zaman inda ya tofa albarkacin bakin sa kamar haka.
We are not trying to do this because of a party issue. We are supporting it.
Duk da cewa ni dan adawa ne daga jam'iyyar PDP. Amma ina cikin masu goyon bayan janye tallafi akan albarkatun man fetur saboda kudaden na tafiya aljuhun mutane ne kalilan ina mai ba shugaban kasa shawarar yayi amfani da kudaden da zai samu wajen cika alƙawuran da yayi wa ƴan kasa an yi taron majalisar a idanun Comrade Nasiru Kabir mai magana da yawun kungiyar kwadago amma bangaren Joe Ajiero ya nuna gamsuwarsa da bayanan minista Kachiku sannan ya ƙara da cewa su ba za su taba shiga yajin aiki akan wannan ƙarin kudi man ba
mun lura cewa wasu wato ƴan kungiyan kwadago wato ƴan siyasa suna amfani da su dan cimma wato biyan bukatun su wato na siyasa wanda mu a gaskiyar magana gefen Joe Ajiero mun dade muna wato alhenin abubuwan da ke faruwa nan kungiyoyi in baki manta ba muna fa maganan karin albashin ma'aikata ne me yasa bamu tsaya maganan karin albashin ma'aikata ba alhalin shugaban kasa ya ce yayi karin nan ne ba da manufan ya cutar da wani kai wahal da wani ba yayi ne saboda mannan ya wadato a kasa kuma a samu a aiwatar da ayyukan da aka wa mutane alƙawarin su inda gaske ne mu kungiyen kwadago ne kuma muna kishin talaka na Najeriya tunda aka ce dan talaka za a yi sai mu tsaya mu ga me za a yi
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ga sheki sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na hirar da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari yayin da tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Sallalami Ido kan kokarin da ake yi na hada kan bangarorin PDP karkashin senator Alimudu Sharif da professor Jirgana a gabanin babban taron jam'iyyar da za a yi a jihar Rivers ranar Asabar mai zuwa inda tsohon gwamnatin Sallalami Ido ya ci gaba da cewa
abubi ne za a fudanta karfin kusa amma sai na shekara uku nan gaba ba a yanzu ba da an fitar a yanzu da ake cewa dan ce yanzu ga dan takarawa dan arewa to sai ce ga dan shugaban jami'a dan kudu so magana shine me za a ba arewa yanzu jami'ar ta ginu ta yi kwarjin ta yi karfi wanda za su samu karfin goyon bayan da yake idan dan takarar zai ci zabe saboda haka ina ganin tunda su manya ne su gane cewa jami'an nan a cikin shekara shida nan takarar masu wasu sun yi ministoci wasu sun yi gwamnoni wasu sun yi ambassadors sun yi mukamai iri-iri saboda haka su ba dama cewa yadda su ma Allah ya damu su ga mukaman nan a PDP su ba da gudunmawa masu zuwa nan ga su ma su wannan mukaman nan amma ba su je ta ba su zama zaɓin su an yi taro an fitar shugaban zaɓin su ba su ce ba su da ba dukkanin su nan kowa an je masa an yi taro ba su ce ba su da ba an je masa karar kuma su an yi taro jami'ar sa bai ce bai da ba an je jiya an yi taro an fitar shugaban jami'ar sa bai ce bai da ba an zo an yi nazo saboda haka a zo a waye gari akwai ba gefe daya ba da bane saboda haka kawai sai ya kure a matsayin da iyaye alhamdulillah yanzu PDP yanzu kowa ya gamsu cewa shi ce da jami'in Najeriya saboda haka ta fara karfi a yanzu taron da aka yi dutse kaga da aka yi shi ko ina ta kama gadangadan manyan siyasa
to daga batun siyasa kuma sai na tallafi inda a Maiduguri matar hafsoshin sojin sama Hajiya Hafsat Abubakar Sadiq ta daunayoyin koya ma matasa sama da 150 sana'o'in hannu iri-iri Haruna Dauda gare ka
Uwar gidan babban hafsan sojojin mayakan sama na Najeriya Hajiya Hafsat Sadiq Abubakar ta ce dole ne su ba da tasu gudumawa wajen taimakawa matan da suka rasa mazajen su a filin daga da kuma samarin da ke tasowa wajen koyar da su sana'o'i daban-daban na su ma su zama masu dogaro da kai nan gaba uwar gidan ta dai bayyana hakan ne lokacin da suke kaddamar da wani shiri na tallafa wa mutane 150 a makarantar kimiyya na Ramat da ke garin Maiduguri ta ce yanzu hakan sun zabo matan da suka rasa mazajen su a filin daga da ma wasu dalibai da suka hada da samari da ƴan mata wanda za a koyar da su sana'o'i kamar na gyaran gashi da aikin kafinta da aikin koyar dinki da aikin gini da koyon karatun kwamfuta da dai wasu sana'o'in na daban da za a horar da waɗannan mutane cikin sati 6 don su zama masu dogaro da kai su kuma horar da wasu masu tasowa nan gaba ga ma dai ƙarin bayani da Hajiya Hafsat din ta yi ma manema labarai
matasa da kuma mata su ke buƙatan wanda zai tallafa musu su samu aiki yes taimaka ma rayuwarsu
to koya mutanen da aka dauki nauyin nasu ke ji game da wannan taimako
zamu gode mata da farko da wannan progress da bamu kwance dama da ta bamu na yin wannan aikin
dama kana karatu a wani wuri ne bayan ka gama secondary ko kuwa
a yanzu ma haka dai ina factory ne
kuma zaka samu wannan karin ilimi na computer
insha Allah
to Allah ya taimaka kwarai da gaske
suna na Shafi'u Usman a gaskiya na farin ciki da kake nomi na wannan karatun da zamu yi na taimakon kanmu da kanmu da kuma yankunmu iga ni ba ilimin kwamfuta ne ba ina neman ilimi ne na aikin hannu wanda ya zan aikin kwamfuta ma'ana alminin wa
to suna na dawa ne
me zaki koyar me za ku koyar da ku anan
tailoring ne
aikin dinki ko
eh
to me suna naka
Ibrahim Amir
kai me za ka koya na
kafinkari
kana karatu a wani wuri ko
ina karatu a Ramon kai ba karamin da ina ji wajen saboda zai taimaka mana sosai a wajen karatu mu
suna na Hadiza Adam Bulama ni zan koyi interior decor
wato aikin gyare-gyaren gida kenan
gyare-gyaren gida nake so zan koya ma youth wanda suke tasowa su ma su san yanda za su gyara gidajensu da environment da za su shiga generally
fata dai shine lasa waɗannan mutane su amfana da abin da aka horar da su don su ma su amfana da na baya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Dr. Agaida dan mutan biyu, bari mu koma gefe guda yanzu. Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
A cikin shirin labaran wasanni wannan Litinin za a ji cewa a karon farko a tarihin ta, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta nada mace a matsayin sabon babban sakataren ta, kuma yar Afirka ce.
Kuma mu mun ji dadi da yake ma yar Afirka ce, saboda babu dan Afirka daya da ya taba rika irin wannan mukami.
Daga jamhuriyar Niger,
garin birnin kwanni bai sha da dadi ba.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ya ce zai je Nigeria, ko me zai kai shi? Daga nahiyar Turai kuma,
Barcelona ta lashe kofin gasar La Liga ta kasar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. To bari mu fara da abin tarihin da yake shirin faruwa, ko ma ya riga ya faru, inda hukumar kwallon kafa ta duniya a karon farko tun da aka kafa ta shekaru da yawa da suka wuce, ta nada mace a matsayin babban sakatare ta koma ga takarda. Kuma wanda aka nada din ba Baturiya bace, ƴar Afirka ce. Ko ba wata bace illa Fatima Samba Jiu Samura, wacce ya kasar Senegal ce, wacce kuma za ta gaji kujerar tsohon sakatare Jerome Valky, wanda aka hana shi taba kwallo har na tsawon shekaru 12 bayan da aka same shi da laifin mundahana. Ita dai wannan malama Fatima Samura, yar shekaru 54 da haihuwa, ta share shekaru sun fa 21, tana yawa majalisar ɗinkin duniya aiki. Kuma Allah ya kai mu cikin wata mai fita na Yuni nan, za ta je ta tsare sabuwar kujerar nan tata. Shi kansa shugaban hukumar kwallon kafar ta duniya, wato Gianni Infantino, ya ce Fatima ta cancanci wannan mukami domin ta sha nuna ba ɗaya ba biyu ba cewa tana da kuzari da ilimin ja gaba da jagoranci wajen wato na ƙungiyoyi, sannan kuma ta sani da ake a canja ƙungiyoyi ɗin domin su yi aiki da kyau. To shi wannan sanarwar da aka bayar na nada Fatima a matsayin wannan wato mukami din wanda aka bayar a lokacin babban taron ita FIFA da aka yi a birnin Mexico City, wato shine kammalar aikin da aka fara ne wa ita wannan hukuma ta FIFA Koskorima, bayan da ta dade tana fama da cece kuce na mundahana na cin hanci da rashawa da ya faru a karkashin wasu shugabanninta da suka hada har da tsohon Maduguri nata Sepp Blatter. Shi dai Sepp Blatter, wanda tun shekarar 1998 yake jagorancin wannan hukuma din, ya sauka ne a bara, kuma da ƙashe aka dakatar da shi har na tsawon shekaru 6 daga yin wasu harkoki na kwallo saboda mundahana ta cin hanci da rashawa din. To ita Fatima Samura din, wacce sai an ƙara jaddada ko kuma tabbatar da binciken da ake akan ta kafin wannan mukamin nata ya tabbata, yanzu haka tana Najeriya, tana wa majalisar ɗinkin duniya aiki, kuma an ce tana jin yarurruka har guda 4 wanda za ku ji su nan gaba kaɗan. Ta dai fara aiki da ita majalisar ɗinkin duniya ne tun a lokacin da ta fara yi wa hukumar abinci ta ita majalisar ɗin a Rome ta ƙasar Italiya a shekarar 1995 aiki. Kuma tun lokacin take zama wato ambasada ko kuma jakadiyar ita FIFA ɗin a ƙasashe da dama da suka hada da ƙasashe guda 6 na Afirka, cikin su har da Najeriya. To muna da martani kan wannan nade da aka yi daga can Najeriya ɗin.
Tsohon ministan wasanni na Najeriya Alhaji Bala Bawa Kawoje ya ce saboda cin hanci da rashawa da ya yi wa hukumar FIFA katutu ne, ya sa shugaban FIFA Gianni Infantino ya zaɓo Fatima Samba Diop Samora aka ba ta sakatariya janaral ta FIFA don ta taimaka mishi. Alhaji Bala Bawa Kawoje ya furta hakan ne a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho.
Saboda cin hanci da rashawa ya yawa, yana neman mutane waɗanda suke nagari, waɗanda suke za su taimaka mishi wajen aiki. Shi ya sa ya tsamo Fatima Samora ya fata wannan aiki, kuma yana kyautata zato lalle Fatima za ta kawo saninta wajen hanyoyin irin aikin nan da taimaka ma shi Infantino don samun ci gaba wajen aikin nan nashi na zama shugaban FIFA.
Wato a takaice dai kana ganin cewa ta dace mu wannan mukami?
Gaske ba ko kaɗan ba, kuma mu mun ji daɗi da yake ma ƴar Afirka ce, saboda babu ɗan Afirka ɗaya da ya taɓa rika irin wannan mukami. Ita Fatima yanzu a matsayinta ta zama ƴar Afirka tana wakiltar mu duka ƙasashen Afirka a FIFA, saboda haka duk ya kamata mu ba ta goyon baya, mu mata addu'a da mu cin nasara ta kawo ci gaba wajen wannan sabon aiki da aka bata.
A naka gani dami-dami aka yi la'akari da shi kafin a bata wannan mukami?
Na farko Fatima dai ta sa shekaru da dama wajen aiki wanda ya kamanta da wannan aikin da aka bata. Ta yi shekaru ne da 20 a United Nations tana aiki, sannan kuma an ba ta takardun yabo daban-daban na shugabanni daban-daban waɗanda suka shugabanci wannan ma'aikatar. To kaga Fatima cin shekarun nan da ta sa kuma samun yabo daga ayyuka daban-daban da ta yi ya nuna cewa zaɓin nan da shi infanci ne yayi sai da yayi bincike ya bincike maza ya bincike mata kuma daga ƙarshe yake cewa Fatima Samora ita ce ta dace ya kawo ta ba ta wannan mukami don kawo cigaba kuma zaman lafiya
na san ba ita ce kadai mace a cikin hukumar FIFA ba tana da wani bambanci da sauran mata da suke aiki a cikin wannan hukuma ta FIFA
ita ce gaban kowace sauran matan da ke aiki a FIFA ita ce kan gaba daga shugaban FIFA sai ita saboda haka babu wata mace wadda ke aiki a FIFA wadda ta kai ta mukami
yanzu kana ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a ba mace ministan wasanni ko kuma ta rika wani mukami kamar irin na coach a Najeriya ko a cikin kasashen Afrika
to akan gaskiya mata ba aikin da ba su iya yi ba in ma aka ce za a ba mace ta zama minista ta wasanni a Najeriya wallahi zan yi na'am da haka saboda na san mata ma dai ba baya suke ba tunda kuma suna da hazaka ya kamata a ci gaba da kara ba su goyon baya saboda yanzu idan kai la'akari da mulkin duniya ma ke tafiya gaba daya kasashe da yawa yau din nan shugabannin su mata ne
Fatima Samba Diop Samora yar asalin kasar Senegal tana da digirin digirgir a fannin hulɗa ta ƙasa da ƙasa kana tana jin yaren Faransanci Turanci Spaniyanci da Italiyanci Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
kage sheka san san da aiki to hali yanzu kuma an ce bayan ganar da suka yi a can wajen taron da aka yi na hukumar kwallon kafa ta duniya din a birnin Mexico City din shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Gianni Infantino an ba da sanarwar cewa yana shiri zai je Najeriya ya kawo wata ziyara ta musamman ba wani ya ba da wannan sanarwa ba illa takwarinsa na Najeriya din wato Amaju Pinnick wanda ya ga ma neman labarai a ƙarshen makon nan da muka baro cewa ita wannan ziyara wacce ba a sa ranar yin ta ba illa an dai ce cikin makonni masu zuwa nan gaba za ta faru ne kuma in shi shugaban FIFA ya zo zai yi abubuwa da yawa da wanda suka hada da kai ziyarar ban girma a wajen shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari to amma wasu rahotanni sun ce wannan zuwan da shi shugaban hukumar kwallon kafa duniya zai a Najeriya ba wani abu zai kawo shi ba illa domin ya zo ya kokarin gyara tangarda da baraka da ta faru a cikin hukumar kwallon kafa Najeriya inda ake rikici tsakanin shi Pinnick da Giwa kan harkar shugabancin ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya din wanda in ba sai hankali ba yana iya kai ga ita FIFA din ta kwadawa Najeriya hamarta to bari mu tsaya a kasashen ketare mu ji me ya faru a ƙarshen makon nan a filayen kwallon kasashen turai kuma za mu fara ne daga
kasar Spain inda kungiyar Barcelona ta lashe kofin gasar La Liga ta kasar bayan da ƙarshen makon nan ta doke Deportivo da ci biyu da nema a wasan ƙarshe ta rufe gasar ta bana wanda ya bada nasara da ta samu karo na biyar a jere wasan na ƙarshe ne dai ya tantance da zakarun gasar bayan da aka dauke dan lokaci maki ɗaya ne tal ya bambance tsakanin Barcelona da Real Madrid da kuma Atletico Madrid Real Madrid ce ta karkare a ta biyu Atletico Madrid ta uku yayin da Villarreal ta karkare a zaman ta hudu a tebur a Ingila kuma bayan lashe kofin gasar Premier tun a makonni biyu da suka gabata da kungiyar Leicester ta yi an kammala gasar ta bana ne a jiya Lahadi inda hankali ya karkata akan fafutukar karewa a kungiyoyi hudu na saman tebur domin samun shiga gasar zakarun Turai wato Champions League inda Arsenal wacce ta yi galabar doke Aston Villa da ci hudu da nema ita ce ta karkare a ta biyu a gasar ta Premier inda ta Turai Tottenham wacce a da ita ce ta biyu sakamakon kashin da ita ko Tottenham din ta sha a gidan Newcastle da ci 5-1 to amma kuma Tottenham ta koma ta uku ne yayin da Manchester City ita ce cikon ta hudu a saman teburin gasar a kasar Italiya ma bayan da tun a makon da ya gabata ne Juventus ta lashe gasar Serie A ta kasar Napoli ce ta karkare a ta biyu a teburin gasar Roma ita ce ta kasance ta uku yayin da Inter Milan ta karkare a ta hudu Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Kwa gaishe ka munshi labari mu je jihurin Niger inda aka ce bata yi wa babban kungiyar kwallon kafar birnin Kwani kyau ba a ƙarshen makon
nan. Garin birnin Kwani bai sha da dadi ba a wasan da ASBK ta birnin Kwani ta yi a ranar Asabar ta gabata a stadium na birnin Tawa headquarter wannan jaha. A kwamfalar neman cancantar wakiltar wannan jahar a wasan ƙasa na neman dalewa a rukuni na ɗaya League 1 na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger. Cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta ASBK ta birnin Kwani tunda aka yi musu a birnin Tawa ɗaya da nema ya da zo ne, inji Alhaji Hamza Musa.
To Balu ce ka san Balu babu da ba ta kasance dole in ka tuka da plus musu kansu tunda kamar mayor club kin ne yanzu a Tawa za suna da ƙarfi suna gida kuma bi da yazo kuma a tutan Balu wadda da yaran musu kai da mi da shi rashin sa'a na sai gurin ka mutun ya da nasara bisa gari ka babu da zafi tunda a Balu ma a can mun hisu kuma da ratan okajin to defatan ta zo babu da za'a yi
sai dai dudda cinda kungiyar AS Adar Kosam ta birnin Tawa ta yi wa zakarun na birnin Kwandi suna matsayin su na biyu yanzu haka a wannan rukunin inda kungiyoyin za su sake fafatawa a ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu a zagaye na biyu na wannan tankade da rairaya na wannan jahar kuma wasa sake hadewa na biyu a wannan kwamfalar da kungiyoyin guda biyu za su yi shi ne a garin birnin Kwani. Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Shuwa gaishe ka Haruna, mun gode, mun kuma godewa Hassan Tambuwal a birnin Badun da Murtala Faruku Sani a Sokoto kan rahotannin da suka aiko mana. Nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni wannan mako, sai wata Litinin Allah ya kai mu. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yance yan jarida na ci gaba da huskantar cin zarafi a ƙasar Turkiya. Na baya-bayan nan shine hukuncin ɗauri da aka yanke wa Kan Dündar, babban editan jaridar ƴan adawa ta Cumhuriyat da kuma babban edita mai kula da birnin Ankara, Adem Gül, bisa zargin cewa suna tona asirin hukuma. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya bayyana damuwansa akan hukunce-hukuncen rashin gaskiya da kotun Turkiya ta yi, inda ya kira ga hukumomin kasar da su agazawa ƴan jarida masu zaman kansu da waɗanda doka bata hana su yin aikinsu ba, saboda muhimmancinsu wurin ƙarfafa demokaradiyya da kuma wayar da jama'a. A hali yanzu ƙungiyar ƴan jarida masu zaman kansu ta ƙasar Turkiya ta fidda wani rahoto na watanni ukun farkon wannan shekarar 2016 wanda ya bayyana kimanin ƴan jarida 174 ne aka tilasta suka bar aiki, wasu kuma aka sallame su. Kazalika aka ɗaure wasu ƴan jarida 28 da kuma wasu mawallafa 10. Haka kuma cibiyar Amurka mai rajin kula da walwalan al'umma ta Freedom House a cikin rahotonta na wannan shekara ta 2016 ta ayyana Turkiya a matsayin ƙasar da ba ta da ƴancin faɗan albarkacin baki, har ma ta baiwa ƙasar maki 6, wanda ke nuna ana samun ci baya a harkar ƴancin kafafen labarai. A matsayinmu na abokan Turkiya kuma ƙawaye na NATO, Mr. Kirby ya ce muna kira ga Turkiya da ta bi ka'idodinta da kuma tsare-tsaren ƙungiyar Turai ta OSCE, waɗanda suka haɗa da cewa duk ƙasashen da suka aminta da yin aiki da ka'idodin demokradiyya da kiyaye tsari da sakarwa sashen shari'a lazami yayi aiki kuma ta ba 'yan ƙasar damancin moriyar 'yancinsu na faɗan albarkacin bakinsu. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ta gaishe ka, yanzu kuma ga Usman Kabar ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Ta gaishe ka Ibrahim, man fetur ɗin da Najeriya take samarwa yayi ƙasa da kusan kaso 40 sakamakon ta da ƙayar bayan Niger Delta da ke kai hare-hare, kamar yadda ƙaramin ministan mai Emmanuel Kwatuku ya bayyana. Ya sanar da haka ga manema labarai a zauren 'yan majalisar wakilai a yau Litinin, inda ya ce yanzu samar da gangar man da aka saba yawanta ya kai miliyan 2.2 a rana, to ya koma ana samun miliyan 1.4 ne kawai a rana, kuma bisa kan dala Amurka 38 a farashin kowace ganga. Kakakin jam'iyya mai mulki a Afirka ta Kudu ya zargi gwamnatin Amurka da laifin kalubalantar zababbiyar gwamnatin ƙasarsu, duk da yake dai wakilan daga ɓangarorin ƙasashen sun ƙaryata.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi Alhaji Rabu dan Gwangwan dake unguwar Sabuwar Dakata Kawaji ta cikin birnin Kano wanda ya rasu ranar Juma'ar da ta gabata. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatarwa da Mr. Dan da ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.